نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بأن هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قال بودي والله سبحانه وتعالى ميقوى ميقومي ليكام ونن يمجينا أشرن داود قوات رمضان injira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da 13 ga watan 3 shekara ta 2026 domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wanda majalisi namu na 22 wanda kamar yanda jiya muna cikin suratul baqara muna ƙarshen aya ta 166 sai lokaci ya cin mana, wanda kafin mu dora inda muka tsaya an rubuta tambayoyi guda 3. Ina gani zan amsa guda 2, ɗaya zan ɗan jirkinta ta zuwa gobe insha Allahu ta'ala. Wannan yace malam fata an sha ruwa lafiya, Allah ya amsa mana ibadatun mu amin. To wallahi malam mamana ne, mama ta ce ta bace an kusa wata 2 ba a ganta ba. Mutane da yawa suna cewa in je wurin malami sai na je wajen wani malami sai ya ce sai an yi yanka, ma'ana sai an sayi dabba an yanka. Idan aka yi haka za ta bayyana, shine nake so a fayyace mana malam, kuma ina neman addu'a daga ƴan uwa musulmi Allah ya bayyana da ita. Allah ya bayyana da ita, kuma duk inda take Allah ya amintar da ita, Allah madaukakin sarki ya bayyana da ita. To na farko dai, ita addu'a ga wani abu da ɗan adam yake da shi na buƙata, babu inda shari'a ta sanya wani sharaɗi na yanka. Duk wata addu'a da kaji an sa mata sharaɗi, an ce sai an yi yanka, ko sai an binne, ko sai an rufe, ko sai an saka, ko sai an fitar, wannan addu'ar ta saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan adam Allah ya bashi dama ya roke shi a kowane lokaci. Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah ce duk lokacin da bayina za su roke ni ka ce ni a kusa nake, kuma ina amsa kiran mai kira a duk lokacin da ya kira ni. Kenan duk lokacin da ka roke Allah, Allah madaukakin sarki yana jin ka, kuma da izinin Allah, Allah zai amsa maka wannan addu'a ta. Amma a sanya maka wani sharadi na karbar addu'a, cewa sai ka zubar da jini, ko sai ka yi yanka, ko sai ka sa wasu kaya, ko sai ka ware wata rana, ko sai ka binne wani abu, ko sai ka ɗaura wani abu, ko sai ka sha wani abu, to duk wannan kuma an shiga babi na bid'a. In kai wasa ma abin da yake ta ga shirka yawanci shedanu ko aljanu su ne suke riya mutane irin waɗannan abubuwa a ce in kana so bukata ka tabiya sai ka yanka sa mai farar kafa da farin goshi wallahi in baka wannan yanka ko bukata ka ba za ta biya ba ko sai ka yanka dan akuya ko sai ka yanka akuya ko sai ka yanka tankiya ko kuma da sharadi din ranar asabar ko ranar lahadi zaka rinka sa fararen kaya kana fita don kana haka bukatar ka za ta biya ko kuma a baka wani abu a ce ka je kai tayi in baka yi ba za ka samu duk wannan bid'a ce bai tabbata ba domin yawancin shedanu da suke riya mutane irin waɗannan abubuwa sai dai babu laifi kai wani aikin alkhairi kai tawassuli da shi ma'ana ka yanka dabba kai sadaka da naman dan kai tawassuli akan wannan abin da kai na abin da kake nema wannan babu laifi ko ka dauki kudi ka bayar sadaka ka ce Allah dan wannan sadakar da nayi Allah ka bayyana min da mahibata wannan babu laifi amma ya zama abin yana da alaka da sharadi cewa sharadi ne sai kai kaza za a yi kaza Allah mu daukakin sarki ba za ka sanya mun sharadi ba ce sa laifi ne kuskure ne a ce sai kai yanka ka zubar da dini abin da ya tabbata wannan bid'a ne gaskiya kana da dama ka roki Allah mu daukakin sarki a kowane lokaci kuma musamman yanda ya kamata ka rinka yin addu'a din ka yawaita ayyukan alkhairi sai ka rinka yin tawassuli da waɗannan ayyuka na alkhairi musamman ka yawaita karatun alkur'ani kuma ka dinga kama kafa da wannan karatun alkur'ani ko ka yawaita yin sadaka sannan ka kama kafa da wannan sadakar da kake yi ko ka yawaita wani aiki na alkhairi wanda za ka kama kafa da shi ka nemo biyan bukata wajen Allah da izinin Allah Allah zai biya maka domin yana daga cikin abin da ake tawassuli da shi shine aikin da kai na kwarai aikin da kai na karkace Allah dan wannan abin da nayi Allah madaukin sarki ka biya min bukatata to wannan yana daga cikin abin da ake tawassuli da shi kamar yadda malamai suka yi bayani sai kuma addu'ar bayin Allah kamar yadda zaka aiko kace a saka ta a cikin addu'a Allah kadai ya san mutanen da suka wannan majal kuma Allah kadai ya san alaƙoƙin duk waɗannan bayin Allah da Allah a cikin masallacin nan akwai wanda in ya rantse da Allah sai Allah ya kubutar da shi a cikin masallacin nan akwai wanda in ya daga hannu ya roki Allah Allah zai karba a cikin masallacin nan akwai wanda in ya roki Allah ruwan sama za a zuba da ruwan sama da saboda alaƙa shi da Allah subhanahu wataala to kaga ashe abu ne mai kyau al'umman musulmi waɗanda kake kyautata musu zato ka ce su taya ka da addu'a akan wata buƙatarka baka san alaƙoƙin su da Allah ba wani da ya ce maka amin sai ga Allah ya biya bukatarka wani da ya daga hannu ya maka addu'a sai ga Allah ya biya maka bukatarka shi yasa manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya rasu aka samu mutane 40 waɗanda ba su taba shirka ba suka yi sallah a bayan shi to Allah zai cece shi sakamakon waɗannan addu'o'in mutane kaga wannan yake nuna maka ashe ana son neman addu'ar mutanen kirki ana son neman addu'ar mutanen kwarai su kuma an fi samun mutanen kirki ne a gurin da ake abin kirki ba a fi samun mutanen kirki a gurin da ake ma'ana a gurin da ba a yin abin kirki ba yawanci inda aka fi yin abin kirki ana aka fi samun mutane na gari inda ake karatun Qur'ani lalle ana kyautar san mafiya yawancin mutanen bayin Allah ne inda ake tafsirin Al-Qur'ani ana kyautar san masu halarta waɗannan guraren mutanen kirki ne bayin Allah to kaga ka nemi ai maka addu'a a wannan gurin abu ne mai kyau kuma waɗansu idan suka maka sai ga Allah ya karba kaga ba kamar ka ce duka je gidan giya eh ka san gidan giya mafi yawanci mutanen banza ne ko da akwai na kirkin daidai ku ne ko ka je gidan matan banza ka san mafi yawanci lalatattu ne ko da akwai na ƙure daidai ku ne ko ka je gidan caca to haka kuma in ka zo masallaci gurin tafsiri gurin karatun Qur'ani gurin wa'azi kai ka san mutanen kirki sun fi yawa a wannan gurin ko da akwai daidai kun da ba mutanen kirki ba shi yasa zaka iya kama kafa da addu'o'in mutanen kirki kace da Allah ayi min addu'a ko a taya ni da addu'a ko a saka ni cikin addu'a wannan yana daga cikin abin da ake yin tawassuli da shi kodaka wannan shine kaida ko abin da ya kamata kai kenan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bayyana da ita addu'in da take kuma Allah ya amince da ita wannan jama'a da fatan an sha ruwa lafiya jama'a Allah ya saka muku da alkhairi kai da alarma amin jama'a mutanen da suka halarci da waɗanda suka halarci wannan majalisi mai albarka amin mallai idan mutum ya zo masallaci sallar la'asar to ko ne ya zo an yi raka'a biyu ya samu raka'a biyu zai ci ko biyu to sai wurin cikawa sai manta yi raka'a uku. To sai da ya sallama aka gaya masa raka'a uku ya yi, to malam ya zai yi. Sannan malam idan mutum ya rage shi ma ya zai yi. To ai wannan kaga kai rage a cikin sallah. A ka'ida malamai suna cewa, musamman malaman malikiya, cewa duk abin da ka ƙara a sallah matuƙar ba farilla bane za ka yi sujjada ba addini. Haka duk abin da ka rage a sallah matuƙar ba farilla bane za ka yi sujjada ƙabli. Shi yasa lokacin da ka yi raka'a uku ka yi sallama maimakon ka yi huɗu, to kaga a nan ka yi ainihin wato ka yi rage, ka yi ƙari. So da ka ƙara wani zama wanda baya ci kuma ka ƙara tahiya. Kaga in ka tashi za ka tashi ne ka ƙaro raka'a ɗaya ta zama huɗu. Wancan ƙarin da ka yi na zaman tahiya, to shi ne za ka yi sujjada ba addini. Yanda ake yin sujjada ba addini, za ka yi tahiya ka yi sallama. Bayan ka yi tahiya ka yi sallama, sai ka kabarta, sai ka yi sujjada ɗaya ka ɗago, da ƙara sujjada ta biyu ka ɗago. In ka ɗago kawai sai ka yi sallama, ba sai ka sake wata tahiya ba. Waɗansu malamai suka cewa sai ka sake tahiya, amma zance mafi inganci kana yin sujjada biyu kana ɗagowa kawai sai ka yi sallama, shikenan ba sai ka sake wata tahiya, ba sai ka sake wata tahiyar ba. Wannan shi ne. Idan kuma rage kai a cikin sallah, ma'ana ka manta ba ka yi zaman tahiya ba, har sai da ka yi raka'a huɗu, azhar ko asr ko isha'i, kaga ka rage zaman tahiya a sallah. To kaga nan shine za ka yi sujjada qabli. Yanda ake sujjada qabli, idan ka ɗago daga sujjada ta ƙarshe a sallarka, ka zauna ka yi tahiya, to kar ka yi sallama. Sai ka yi kafara ka yi sujjada ɗaya ka ɗago, ka ƙara yin sujjada ta biyu ka ɗago, kawai nan ma sai ka yi sallama. Inda ba tunda ka riga ka yi waccan tahiya sai ka yi sallama. Wasu malaman suka ce sai ka sake wacce tahiyar, to in ka yi sallama sallaka ta yi. To wannan shi ne qabli, waccan kuma ita ce ba addini. Allah ya sa mu dace. To muna a ƙarshen aya ta 166, wadin Allah ta'ala in tabarra'a alladhina tubi'u. Ina gani Allah ran malai sake karatu mana wannan aya. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
Na'am. Allah madaukakin sarki yace in tabarra alladhina tubi'u, yayinda waɗanda aka yi wa biyayya za su ne santar da kansu min alladhina taba'u, ga waɗanda suka yi musu biyayya. Wa ra'aw al'azaba, saboda sun ga azaba, wa taqatta'at bihim al'asbab, dukkan waɗansu alaƙoƙi za su yanke daga gare su. Wa qala alladhina taba'u, waɗanda suka yi biyayya sai su ce law anna lana karratan, ina ma mu ma muna da wata dama ta komawa duniya, fa na tabarra'a minhu, mu ma mu nesanta kanmu daga gare su, kama tabarra'u minna, kamar yadda suka nesanta kansu daga gare mu. Allah ce kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim, kamar haka Allah yake nuna musu ayyukansu wanda zai zama nadama a tare da su. Wa ma hum bikharijina minan nar, kuma lallai su ba za su fita daga ainihin wato cikin wuta idan sun shige ta ba. Jiya muna cikin bayani yanda duk wani wanda aka yi wa biyayya, duk wani wanda aka bautawa, ranar tashin alkiyama sai ya barranta daga wanda ya bauta masa. Ranar tashin alkiyama sai ya yi tawaye daga wanda ya masa biyayya, kowaye shi. Muka ba da misali hatta shaitan wanda zai batar da mutane, ranar tashin alkiyama sai ya fito ya tara mutane ya ce ba shi ba su. Kai hatta annabin Allah manzon Allah annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ma zai muka bayani, shi ma sai Allah ya tambaye shi, shi ma ƙarshe ya barrantar da kanshi ya ce Allah bai ba su wannan umarni ba, ga irin umarnin da ya ba su. To haka duk wani azzalim, haka duk wani shugaba, haka duk wani sarki, haka duk wani malami, haka duk wani shehu, haka duk wani wali, matakar mabiyansa sun yi masa biyayya ba akan gaskiya ba, sun masa biyayya, biyayya da ta saba wa Allah, biyayya da ta saba manzo sallallahu alaihi wasallam. Ranar tashin alkiyama sai sun yi tsire ne duwa tsakanin su, ranar tashin alkiyama sai sun yi wa junansu tawaye, ranar tashin alkiyama sai sun yi gaba da junansu. Kamar yadda Allah yake cewa walau tara iz zalimuna mawqufuna inda rabbihim,
walau tara iz zalimuna mawqufuna inda rabbihim
Allah madaukakin sarki yace walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim, da zaka ga azzalimai ko kafirai ranar tashin alkiyama yanda za a tsaida su a gaban ubangiji su, yarji'u ba'dhum ila ba'dil qawl, sashen su suna mayarwa da sashe maganganu wanda waɗanda aka yi wa biyayya da waɗanda suka bi su dinga jefa maganganu tsakanin su, wannan su zagi wannan, wannan su zagi wannan, wannan su tsine wannan, wannan su tsine wannan, haka za su zama a gaban Allah na tashin alkiyama. Yaqulu ladina istudifu, sai masu rauni su ce, lilladina istakbaru, ga waɗannan manyan waɗanda suka yi girman kai suka batar da su, su ce launa an to ai da ba dan ku ba, la kunna mu'minin, kuma da mun zama mu'minai, ai ku ne kuka batar da mu, da ba dan abin da kuka faɗa mana kuka yaudare mu kuka yi mana ƙarya a duniya ba, da mu ma yanzu mun mutu da imani. Qala ladina istakbaru, sai manyan masu girman kan wanda suka bata da sai su ce, lilladina sudifu, ga masu rauni su ce, ana hanu sakatnaku, kuna tunanin mu ne muka hana ku bin shari'a, ba da idza ja'aku, bayan shari'a ta zo muku, an aiko muku da manzo, manzo ya muku bayanin alqur'ani, ya muku bayani dalla dalla, malamai sun muku bayani, amma kuka ki kuka bi mu, kuna nufin mu muka hana ku shari'a, bal kuntum mujrimin, wani dai ku dai mujrimai ne, ku fasiki ne, ku lalatattu ne. Wa qala alladhina sudifu, sai masu rauni su ce, lilladhina istakbaru, ga waɗannan shugabannin nasu masu girman kai waɗanda suka kangare su ce da su, bal makru alladhi wan nahar, bal dai makirci kuka yi ta kulla mana dare da rana, yau ku ce mana wannan, gobe ku ce mana wannan, jibi ku ce mana wannan, kuka yi ta faɗa mana ƙarairai, kuka yi ta faɗa ƙarya da tatsuniya har muka zo muka yadda, wannan shine abin da kuka yi mana, lajin kama ista'muruna na, yayin da kuka umarce mu bayan kuma na kullakullan makirci, an nakfura billah, cewa mu kafircewa Allah, wa naj'alahu andada, sannan mu sanya wa Allah kishiyoyi, mu bauta wasu abin bauta kuma bayan Allah, ai duk kuka kulla mana makirci ku dora ma kan wannan, wa asarun nadamata lamma ra'u azaba, haka za su fada cikin nadama yayin da suka ga azaba, ma'ana su zama cikin damuwa da tashin hankali, wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladina kafaru, Allah ya ce haka za mu sanya mari a wuyan waɗanda suke kafirai, mu kulla wuyansu, mu sanya musu bari a ƙafafuwansu da hannayensu, ko mu sanya musu ƙuƙumi a wuyansu, mu ce da su hal yujzawna illa ma kanu ya'malun, cin yanzu an muku sakayya da wani abu, ai ba abinda aka yi muku sakayya da shi face abinda kuka aikata domin ana sanya musu wannan kokumin da barin za a jefa su a wutar jahannama to wannan fa ka ji abinda zai faru tsakanin waɗanda suka batar da waɗanda aka batar da su shi yasa duk wanda kake bi in dai ba akan gaskiya bane ranar tashi alkiyama sai kun yi zage-zage kai da shi a gaban Allah sai kun tsine wa juna a gaban Allah وقالوا ربنا إنا أطعنا
ربنا
وقالوا شيخ جمع سلون أن ودد أكبر ترسلنا شوا ربنا إنا أطعنا سادتنا يا الله مو أي شوا قبلنا ممك وبيئيا وكبراءنا من يمن يمو سمك وبيئيا ما لمن مني شيخ ننسني مو مكي سمك وبيئيا فأضلون السبيل كما سكفتت دمو كان هنيا تقسيا ربنا آتهم ضعفين من العذاب يا الله كربن يا مسلم جنبلين كنا عذابا ولعنهم لعنا كبيرا الله كثير مسلم وبابا وشعر سنوات بابا لذلك سأل الله كثير مسلم يا عيسى مين قال شوى بابا سنوى سبودة أنا من جن حوشن سم حلقة جسو شيسا دهوان دكي وبيئيا متربيا نتاسابا وتعالى ta saba sunna manzo sallallahu alaihi wasallam ka sani sai kun yi tsine ne wanda kai da shi a gaban Allah ran tashi da kiyama ce sa in zaka bi wani malami ko zaka bi wani shehu ko zaka bi wani wali ka tabbatar ka masa biyayya akan alqur'ani da sunna daga lokacin da wannan malamin ya sauka daga kan hanyar alqur'ani ya sauka daga kan hanyar sunna to kai karka sauka ka ci gaba da bin hanyar za ta kai ga aljanna shi ka kyale shi da ya sauka shi yasa malamai suke cewa ita hanya ta addu musulunci ko hanya ta sunna hanya ce mai kakkiya har zuwa gidan aljanna sai dai waɗanda suke kanta ne za su iya kaucewa to idan wani malami jagora ya kauce karka ce kai ma za ka kauce a'a kai ka ci gaba da biyayya domin ba wannan malamin aka aiko maka ba shi yasa abin takeici abin tashin hankali abin tausayi abin ban haushi ka zo da waɗansu ɗan bid'a suna cewa wai malaman ko wuta suka shiga su ma sai sun shiga wai da hanyar da suka bi su ma sai sun bi wannan jahilci ne wannan kalma ce ta kafirci ka san menene wuta kuwa ka san menene azaba har za ka buɗe baki ka ce kai duk inda suka shiga kai ma sai ka shiga ai ba su aka aiko maka ba wanda aka aiko maka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komin girman malaminka idan ya kauce wa hanyar manzon Allah ka kauce masa ka ci gaba da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin biyayyar manzon Allah ita ce za ta kai ka ga shari'a ita ce za ta kai ka ga samun tsira a wajen Allah Allah ya ce wa in tuti'uhu Allah ya ce wa in tuti'uhu in dai har kun yi masa biyayya da sharadi in dai kun yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hatta za ku shiga ashe duk wani malami da zaka in dai ya saba sunnar manzon Allah ka ajje shi a gefe ka ci gaba da bin sunna shi yasa yana da kyau mu fahimci wani abu kar mu rika aibanta sunna saboda wasu ahlus sunna din mana zaka samu wani sun ce su ahlus sunna ne amma sai ka same su dabi'un su da halayen su sun sha bamban da sunna kwata kwata suna cewa su ahlus sunna ne amma bai hana su bid'a ba bai hana su bibiyar malaman zubba ba bai hana su zalunci ba bai hana su danna haƙƙi ba bai hana su tuta ba kuma suna da'awar ahlus sunna to kar irin wannan mutanen su sa a dalilin su ka zo kana zagin sunna din ko kuma a dalilin su ka zo kana zagin su waɗanda suke kan daidai ka ce a ashe ma duk abin haka yake dan an samu wani mutum daya yayi bid'a yana ahlus sunna ko an samu wani mutum da yayi zalunci ko yayi fasikanci kazo kana cewa to ba gashi nan ba ashe duk ahlus sunna ba haka suke ashe sunna ma haka take a'a shi wannan shine haka yake amma sunna ba haka take ba sunna hanya ce mai kakkiya har zuwa gidan aljanna shi yasa dan wani mai binta ya kauce ya fantare ba zai sa a ce duk waɗansu masu bi gaba daya su ma sun zama fantare lalatattu ba mu a wajen mu ahlus sunna wal jamaa ba mu da wani malamin mu da ya zama ma'asumi, duk wani malamin mu a ka'idar mu ta sunna zai iya yin kuskure, zai iya yin daidai. A inda malami yayi kuskure, mu nema masa gafara wajen Allah, mu ajje masa kuskuren shi. A inda yayi daidai, mu masa addu'a kuma mu masa biyayya. Wannan shine sabanin mu da yan bid'a. Yan bid'a su ne suke daukar malaman su ma'asumai, wanda ba sa yin kuskure, duk abin da suke daidai ne. Kaji wai idan wani malamin sa yayi kuskure, an ce yayi kuskure, sai su rantsa cewa yanzu kamar malam ma da za a ce yayi kuskure, ai su ba su yadda ba, ta yaya za a yi malam ma da ya kuskure? To shi waye shi da ba zai kuskure ba? Shi yasa kowa yana yin kuskure. Lokacin da mutum yayi kuskure, sai a yi masa addu'a, Allah ya gafarta masa abu a kuskuren shi. Lokacin da yayi daidai, a yi masa addu'a, a yi masa biyayya akan wannan daidai din. Wannan ita ce ka'idar aqida ta ahlus sunnati wal jama'a. Allah ya ce wa taqatta'at bihimul asbab, duk waɗansu alaƙoƙi sun yanke tsakaninsu. Malam ya ce kalmar bihim ma'anarta anhum wa taqatta'an anhum al-asbab, cewa duk waɗansu alaƙoƙi sun yanke daga garinsu. Malamai suka ce abinda ake nufi da al-asbab su ne al-wasa'il allati tawassalu biha ash-shakhsu ila matalibi, yatawassalu biha ash-shakhsu ila matalibihi wa ila ma yurid, shine duk waɗansu hanyoyi waɗanda mutum yake bi dan ya samu abin da yake da bukata, wannan su ake kira al-asbab. To wai duk waɗansu hanyoyi da za su bi dan su samu tsira a wajen Allah, ko dan su samu kubuta a wajen Allah, ko dan su samu tsira daga azabar Allah, waɗannan hanyoyin an darse su, an yanke su, ba za su samu tsira a wajen Allah ba. Shine wa taqatta'at bihimul asbab, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa. Allah ya ce wa qala alladhina ittaba'u, sai waɗanda suka yi biyayya ɗin nan sai su ce lau anna lana karratan, ina ma muna da wata dama da za mu koma duniya. Fa natabarra'a minhum, mu ma mu musu tawaye, mu nisantar da kanmu daga gare su. Kama tabarra'u minna, kamar yadda suka yi mana tawaye suka nisantar da kansu daga gare mu. Wai da suke faɗar haka, yanzu idan an ba su dama su koma duniya ɗin, kuna tunanin za su gyara?
Ba za su gyara.
Saboda me? Saboda duk damar da aka ba su a duniya an ba su. Manzo Allah yake cewa Allah yana yi duk mutumin da ya yi shekara 60 a duniya, Allah ya gama yanke masa hankali. In bai kai shekara 60 baka daina lalata ba, to ba za ka daina ba. Shi yasa ba wani abu da za ka faɗa wa Allah a ce ka koma ga Allah shekara 60 baka yi komai ba, duk wani hanzari an riga an yanke maka. Allah ya raya ka shekaru ɗai ka kai shekara 60 baka ba Allah ba, manzo Allah ya ce ba wani hanzari da za ka faɗa wa Allah. Ya kamata a ce tunda kai wannan shekarun a ce ka bi Allah, ka tuba, ka koma ga Allah, ka ji tsoron Allah, domin shekaru ne da ake kyautata zaton idan mutum ya tunkare su, to ya san yana tunkarar kabari ne. Dan manzo Allah ya ce shekarun al'ummata 60 ne zuwa 70 kaɗan ne suke tsallakewa. Ka ga duk wanda ya doshi 60, to ba akwai tunanin ya tunkari makabarta, ya tunkari kabari. To ya kamata in wasu abubuwa yake marasa kyau, ya kamata ya gyara. Ya kamata ya ji tsoron Allah, ya kamata ya gyara alaƙar shi da Allah. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya haura shekara 60 aka saukar masa da suratul fath. A suratul nasr. Da ya haura shekara 60 aka saukar da suratul nasr. Ita ce idza jaa nasrullahi wal fath. Aka ce lokacin da taimakon Allah ya zo da kuma buɗe, zaka ga al'ummomi suna ta shiga musulunci, wa ra'aytan nas. Zaka ga mutane ya dukuluna fi dinillah, suna shiga addinin Allah afwajan, jama'a jama'a. Wasu malamai suka ce wannan ya faru ne a shekara ta 8 bayan hijira, a lokacin manzon Allah kamar yana da shekara kusan 60 kenan ko 60 ba kaɗan, aka saukar da wannan lokacin da aka yi fatahu Makka. Za ga mutane suna ta shiga musulunci, to da ka kusa komawa ga Allah. To in wannan lokacin ya zo, fasabbih bihamdi rabbik, manzo Allah ka koma kai ta tasbihi ga ubangijinka. Wastaghfiru, kuma kai ta neman gafara a wajen Allah. Innahu kana tawwaba, domin Allah shi mai yawan karbatu ba ne. Alama manzo Allah ka kusa komawa ga Allah. Wannan shine hikimar saukar da wannan sura. Wannan yake nuna maka shi duk lokacin da mutum ya kawo wannan gaggara 60 din nan, to fa an kusa tafiya. To bai kamata kuma a same shi lalatacce ba, ko bai kamata a same shi mabarnaci ba, bai kamata a same shi azzalimi ba, bai kamata a same shi dan bid'a ba. To Allah ya yi a wata ayar, Allah ya gaya mana ko da za su koma din ba za su yi imani ba. Allah mu da yace walau tara idh waqifu ala an-nar,
walau tara idh waqifu ala an-nar قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
To kaga abin da Allah ya ce, Allah ya ce walau tara idh waqifu ala an-nar, da za ta gar su ranar da za a tsaye da su a gaban jahannama, fa qalu, sai ka ji sun ce ya laitana kai can mu nuradu ina ma ane da buduniya mu gyara halayen mu wala nukadhiba bi ayati rabbina, ba za mu ƙara ƙaryata ayoyin ubangiji ba, muna komawa duniya za mu gyara dabi'un mu da halayen mu, za mu bi Allah, za mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba za mu ƙara ƙaryata Allah ba, ba za mu sake ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wa nakuna minal mu'minin, kuma da mun zama cikin mu'mine, kuma da mun yi imani, mun koma ga Allah, mun yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce bal abun ba haka yake ba, ƙarya suke, badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, abinda ya buya a gare su ne da ya bayyana, abinda da yake boyayya ne da ya fito fili, Allah ya ce walau ruddu, inda za a ne da su duniya din a ce eh an kyale ku ku koma duniya ku ci gaba da rayuwa, Allah ya ce la'adu limanuhu an, da sun dawo sun ci gaba da yin abin da aka hana su, kuma da an ne da su din ba za su gyara ba, Allah ya ce wa innahum lakazibuna, lallai su wallahi ƙarya suke makaryata ne, ko an ne da su ba za su gyara ba, kaga kenan Allah ya raya ka ya baka lafiya, Allah ya baka dama, shi yasa wannan damar da take a hannunka yanzu karka yadda ta kubuce maka, mana karka yadda ka mutu ka koma, ka mutu ka koma ga Allah kana shirka ko kana bauta wani koma bayan Allah ko kana biyayya ga wani koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kayi kokari duk halin da kake ciki ka rike Allah, ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, rayuwarka ka ta kare a haka, da iznin Allah zaka samu rahama, to sai Allah ya ce kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratun alayhi, Allah ya ce kamar haka za a nuna musu ayyukansu, waɗannan ayyukan nasu zama asara a gare su, to wani irin ayyuka ake nufi wanda za a nuna musu, malamai sun yi maganganu guda uku a nan, waɗansu malamai suka ce ayyukan da za a nuna musu shine miyagun ayyukansu da suka aikata na kafirci, duk abin da suka aikata na kafirci za a nuna musu, kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza, kana da wani hanzari kana da wani uzuri, ya ce Allah ba da shi tunda ya san bai yi ba, ƙarshe a kora shi zuwa wajen jahannama, haka wasu malamai suka ce waɗannan su ne ayyukan da za a nuna musu miyagun ayyukansu da suka yi na kafirci, su ne abin da za a nuna musu, waɗansu malamai suka ce a'a abin da ake nufi za a nuna musu ayyukansu ai umarnin Allah da hannun Allah wanda suka gibi, duk wani umarni da Allah ya ba su suka gibi sai an nuna musu, duk wani abin da Allah ya hana su suka aikata shi ma wannan sai an nuna musu, shi ne idan suka ga waɗannan abubuwan za su yi nadama su yi tunanin ina ma mun bi, ina ma mun yi, ina ma mun nisanta, ina ma mun hannu, to ba su yi ba ko ba su hannu ba, haka za a nuna musu ba za a zalunce su ba, ranar tashin alƙiyama babu nuku-nuku, babu ƙumbiya-ƙumbiya, babu ɓoye-ɓoye, komai za a yi ɓaro-ɓaro, duk abin da kai za a nuna maka, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, ba abin da za a koyi maka, duk abin da ka san kayi na alkhairi a duniya sai an nuna maka, haka duk abin da ka san kayi na sharri a wannan duniya ranar tashin alqiyama sai an nuna maka, ba za a koyi maka komai ba, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa, haka wasu malamai suka ce, waɗansu malamai suka ce a abin da za a nuna musu na ayyukansu shine ayyukansa na kwarai wanda suka yi amma ba su yi imani ba, kafirai ne, ba su yarda da Allah ba, amma suna da foundation da suke tallafa wa marayu, suna da foundation da suke gina rijiyoyi a ƙauye, suna da foundation da suke ɗaukar ɗawainiyar mara lafiya, kuma waɗannan waɗanda suke ɗaukar ɗawainiyarsu a matsayin mara lafiya su kawai ɗan adam suke kallo, ba ruwansu da musulmi ko ba musulmi ba, kuma waɗanda suke gina rijiyoyi a ƙauye suna kallon mutane ba ruwansu da musulmi ko ba musulmi ba, kamar dai irin wannan NGOs da suke zuwa suke tallafawa ta ɓangarori da dama, to za a ga waɗansu na kafirai ne, to wasu malamai suka ce to irin waɗannan ayyukan da kafirai suka yi a duniya kaga kyawawan ayyuka ne, ciyar da abinci, taimakawa mara lafiya, gina rijiyoyi, gina makarantu, duk wannan biyan scholarship, biyan kudaden makaranta, duk ayyuka ne na alkhairi. To sai aka samu waɗannan ayyukan kafirai suke yi, waɗanda ba ruwansu da Allah ba, su yi imani da Allah ba. To wasu malamai suka ce irin waɗannan ayyuka su ne za a zo a nuna musu dukkan abin da suke yi. Amma waɗannan ayyukan ba za su amfanar da su da komai ba, amma dai a nuna musu. Wane ka gina rijiya, ka ɗauki nauyin karatun wane, ka ɗauki nauyin rashin lafiyar wane, ka raba su wane abinci, amma matsalar ka kai kafiri ne, kuma ka mutu akan kafirci. Shi yasa wannan abin da kai bari a nuna maka abu ne mai kyau, amma ka sani ba zai amfane ka a nan lahira ba. Kuma yadda Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin, Allah ya ce muka gabatar da wani abu na abin da suka aikata na aiki. Muka gabatar da duk wasu ayyuka da suka yi a duniya, sun gina makarantu, sun haka rijiyoyi, sun ɗauki nauyin karatu, sun komai. Allah ya ce amma fa ja'allahu haba'an mansura, haka muka sanya shi ya zama kura, abin ya yadarwa, ma'ana ba ta da wani amfani. Allah ya ce masalul ladina kafaru bi rabbihim a'malu,
masalul ladina kafaru bi rabbihim a'malu
no.
لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ذلك هو الضلال البعيد.
الله يقول مثل الذين كفروا بربهم كاغا كوتان كوتين ودند سوكا كافر تشو اوبنجيجي اعمالهم كاغا ايكنسو duk wani aiki da zasu na duniya da alkhairi matukar suna kafirai matukar ba su da imani. Allah ya ce karamat kamar toka ne, kamar toka ce ka tara toka bi yawa, ishtaddat bi rih fi yawmin asif, ranar da ake guguwa mai tsanani, sai wata iska ta taso mai tsanani ta bi ta kan wannan tokar, ya toka za ta zama, kaga toka za ta baje gaba daya, ba abin da za ka samu a cikin abin da ka tara na wannan tokar. Saboda wannan iskan mai guguwa da ta taso ta bi ta kan wannan tokar ta baje ta gaba daya. Allah ya ce la yaqdiruna mimma kasabu, ba su da iko ala shay, ba su da iko su samu wani abu cikin abin da suka aikata. Duk abin da suka aikata na alkhairi, in dai ba su yi imani da Allah ba, suna kafirai, wannan abin ba za su samu komai a wajen Allah ranar tashin kiyama. Allah ya ce zalika huwa dhalalul ba'id, in ku haka ne wannan shine bata mani sanin bata. Maimakon wannan aikin da kuke ku yi imani da Allah bana, dan wannan aikin ya amfane ku a wajen Allah ranar tashin kiyama, amma kun zo kuna ta aikin alkhairi, kuna ciyarwa, kuna daukan nauyin karatu, kuna gina rijiyoyi, kuna gina makarantu, kuna taimakawa marasa lafiya, amma kuma a ce duk wannan a banza ba za ku samu komai a wajen Allah ba, sai dai suna a duniya, wannan asara ce. Shi yasa yana daga cikin sharadin karbar aikin ka, kowane irin aiki ne shine imani. Idan kai ba musulmi bane, duk abin da ka aikata mai kyau Allah ba zai karba ba, sai dai zaka samu suna a duniya, a ambace ka, a fade ka, amma ranar lahira baka da komai a wajen Allah. Wasu malamai suka ce wannan shine ayyukan nasu da ake nufi wanda za a nuna musu. Wasu malamai suka ce a'a, ayyukan su ana nufin irin matsayin da suka samu a duniya da damar da suka samu a duniya, za a nuna musu duk wata dama da suka samu. Wane ka rike matsayi kaza, ka taka mataki kaza a gurin aiki, ka rike makami kaza a guri kaza, ka samu dukiya kaza, ka gina kamfaninnika kaza, kana kasuwanci iri kaza, duk a nuna musu matsayin da suka samu da abin da suka samu a duniya. Karshe Allah ya ce duk wannan matsayin da kuka samu, yanzu ba ku yi wani abu da zai amfane ku a nan ba, shi shine Allah ya ce hasaratin alaihim, wannan abin zai zama nadama a kansu. Za su yi tunani yanzu matsayin da muka samu a duniya, ina ma mun taimaki addinin Allah, ina ma mun taimaki al'umma, ina ma mun yi murna da addini, damar da ribar da muka samu a cikin kasuwancinmu, ina ma mun ɗebi wani abu mun gina addini da ita, ina ma mun ɗebi wani abu mun taimaki al'umma da ita, kamfanin nukan da muka kafa, ina ma mun ɗebi wata dukiya mun yi wa addinin Allah wani abu. Duk wani abin da suka samu, da wani abin da suka taka, da wani matsayin da suka kai ranar tashin alƙiyama, duk za a nuna musu. Amma sai Allah ya ce to kun gani, haka za su gani su ga waɗannan abubuwan ba su yi amfani da su ba, karshe abin ya zame musu nadama. Allah ya ce abin ya zama hasaratun alaihim, ya zama ainihin wato nadama a gare su. Karshe bayan sun gama nadama gaba daya, Allah ya ce maza a jefa su a wutar jahannama. Kuma idan sun shiga, wa ma hum bi kharijina minan nar, su ba su zama abin fitarwa daga wannan wuta ba, saboda sun mutu akan kafirci, za su dawwama a cikin wutar jahannama har abada. Allah ya kiyaye. Na'am, sai Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce, ya ayyuhan nas, ya ku mutane, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, ku ci halal tsarkakakke a ban kasa, ko kuma ku ci halal cikin duk abin da kasa take fitarwa. Wala tattabi'u khutuwati shaytan, kar ku bi hanyoyin shaytan, innahu lakum aduwwun mubin, lallar shaytan mai bayyananniyar gaba ne a tare da ku. Innama ya'murukum bisu, shaytan yana umartar ku ne da mummunan aiki, wal fahsha da al fahsha, wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun, kuma ku rinka fadar abin da ba ku da ilimi akai. Aya ta farko fadin Allah, ya ayyuhan nas, malamai suka ce annasu a qur'ani tana zuwa ta hada a wani wurin, tana zuwa matsayin mu'minai da kafirai, wani gurin tana zuwa matsayin kafirai kadai, wani gurin kuma tana zuwa matsayin mu'minai kadai. To nan ya ayyuhan nas ya hada, wasu suka ce wannan mu'minai kadai ake nufi, ya ku mutane, kulu mimma fil ardi, kuma ya hada da kowa da kowa, musulmai da kafirai, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, ay kulu halalan tayyiba, ku ci halal tsarkakakke, mimma fil ardi, dangane da abin da yake kan kasa ko abin da yake fitowa daga cikin kasa. Wannan gabar ta ayar tana daga cikin ayar da Allah ya halatta mana cin dadadan abubuwa wanda kasa take fitarwa. Kaga a nan ba a kayyade mana abubuwan da kasa take fitarwa wanda za mu ci ba, kawai an ce mu ci halal daddana tsarkakakke. To mu ci halal tsarkakakke wanda ba najisa ba, to da menene, da menene, da menene halal da tsarkakakke? Malamai suka ce wannan yana nuna maka abubuwan da Allah ya halatta sun fi yawa fiye da abubuwan da Allah ya haramta, domin Allah bai kididdige mana abubuwan da ya halatta mana ba wanda za mu yi amfani da shi. Amma mafi yawanci idan Allah ya haramta mana abubuwa ko a Qur'ani ko hadisi, sai ka ji an kididdige mana abubuwan da aka haramta. Kenan abubuwan da aka halatta mana sun linka abubuwan da aka haramta linkin ba linkin. To amma me yasa mutane suke barin wancan halal din mai yawa mai fadi, suke tsallakowa cikin haram kuntatacce dan kadan? Allah ya ce kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Amma in aka zo gurin haram, sai ka ji sai an kididdige, hurrimat alaikum almaytatu waddam walahm alkhid, haka hurrimat alaikum ummahatukum wabanatukum, ma'ana duk haram sai an lissafa maka, amma halal sai a ban maka shi a bude, ka ci komai, kai mu'amala da komai, kai amfani da komai, sai abin da aka ce maka haramun. Wannan ayar tana daga cikin ayoyin da malaman usulul fiqh da malaman qawaidul fiqhiyya suke kafa hujja da ita akan wata ka'ida. Wata ka'ida ce, wannan ka'ida ita ce al-aslu fil ashiya al-ibaha, asali akan dukkanin abubuwan da muke mu'amala da su a yau da gobe halacci. Ya halatta ka ci kowane irin abinci sai wanda aka haramta, ya halatta ka sanya kowane irin tufafi sai wanda aka haramta, ya halatta ka hau kowace irin mota sai wacce aka haramta, ya halatta kai kowace irin mu'amala sai wacce aka haramta. Kaga komai ya halatta ka ci, komai ya halatta ka sha, sai wanda ka samu nasi aka ce maka haramun ne. To abinda wannan ka'idar take faɗakar da mu kenan. Wannan yana nuna mana kenan duk abinda ka samu zaka iya ci matakar baka samu dalilin haramcin wannan abin ba kaga haladdin tana da yawa kenan yanzu idan nazo na dauki abinci zan ci sai wani yazo ya ce da ni wani kar ka ci wannan abincin ko kuma ya tambaye ni me yasa zaka ci wannan abincin yanzu ni ake bukata na kawo dalili na cin abinci ko kuma shi ake da bukata ya kawo dalilin cewa kan na ci shi ake bukata ya kawo dalilin cewa saboda ni ina kan asali na menene asali ya halatta da ci ko da irin abinci amma shi da yazo ya ce kan na ci wannan abincin to shine zai ce min haramun ne to in ko ya ce da ni haramun ne to sai ya kawo dalilin haramci in bai kawo dalili ba to ya bani dama in ci abin da nake so ya bani dama in sanya irin tufafin da naga dama ya bani dama in sanya irin motar da naga dama sai wanda aka ce a musulunci haramun ne shine zan kaurace wannan abu to nan ne ya kamata mu bambance tsakanin al'adu da ibada tsakanin al'ada da ibada ita al'ada ko ita duk abubuwa na mu'amala asalin su halal ita kuma ibada asalin ta haramci me ake nufi anan ma'ana al-aslu fil ashiya'i al-ibaha da kuma al-aslu fil ibadati al-man asali akan duk abinda asali akan komai ya halatta ka ci komai ka sa komai amma asali akan ibada baya halatta kai kowace irin ibada sai ka samu dalilin yin ibada ta shi kuma ya halatta ka ci komai sai ka samu dalilin da ya hana ka cin wannan abu wani na da kyau mu bambanta so da yawa ɗan bid'a suna cakudawa su ce mana a kai yanzu da kake sa kaya wa ya ce ka sa irin wannan kaya kai ba ka zama ɗan bid'a annabi ya sa wando ne ko annabi ya sa dogon ko kuma da kuke sallah a masallaci annabi ya shimfa da kafi a masallaci ko annabi ya sanya sifi ko a masallaci kuma kun zama ɗan bid'a a sanya kafi a masallaci ibada ne ko al'ada ce al'ada ce dan wani tabarma zai sa wani kafi zai sa wani ya sa green wani ya sa kore kenan ba ibada bane kawai dai hanya ce da za a yi ibada shi yasa ashe ya halatta na sa kowane irin shimfiɗa a masallaci ne sallah kai da ka zo ka ce ba daidai bane sai ce me dalilin ka saboda ni ya halatta in sa amma ibada in dai ibada ce yanzu bai halatta ne sallah ba sai na samu dalilin sallah bai halatta ne azumi ba sai na samu dalilin azumi bai halatta ne sadaka ba sai na samu dalilin sadaka bai halatta ne zumunci ba sai na samu dalilin zumunci saboda ibada ita ibada ba ka yi sai da dalili ita kuma al'ada za ka yi komai sai idan dalili ya hana ka wannan shine bambanci shi yasa yanzu in nazo naga abinci ana zan iya ci kawai zan ci ba ruwana me yasa saboda abinci halal ne a'a haramun ne to ba ni dalili amma ba zan shigo masallacin nan in kama sallah ba sai na samu dalilin sallah yanzu duk wanda yazo ya tambaye ni akan me yasa kake yin sallah yanzu ni zan bashi dalili ko shi zai ban dalili ni zan bashi dalili me yasa tunda bai halatta ne sallah ba sai da dalili yanzu da nake sallah sai in faɗi dalili amma idan wani ne ya same ni ina cin abinci in ya tambaye ni me yasa kake cin abinci waye zai bada dalili shi ne bada dalili domin dama ni ya halatta ci kowane irin abinci yanzu kai da kace kan na ci kenan ka haramta mun to ba ni dalilin haramci to wannan shine bambanci tsakanin ibada da al'ada duk wata ibada da zaka ce kana da dalili Allah ya ce ayi annabi ya ce ayi duk wani abin mu'amala kai ka je kai kayan ka sai in ka samu haramci wannan shine kaida kuma idan aka samu wani abu na haramci din to sai a ci wannan abin haramun ne idan kuma abu ne na ibada sai a ci wannan abin bid'a ce ina fata an gane to akan wannan zan yi wata tambaya yanzu lefe da samari suke ibada ce ko al'ada ce a to me yasa malamai suke haramtawa eh me yasa ake haramta lefe eh a'a wasu malamai suna cewa bai halatta lefe ba suna cewa lefe bid'a ce ko a cewa in dai lefe al'ada ce to ba za ka ce lefe bid'a ba in kuma lefe ibada ne sai ka ce lefe bid'a ne amma lefe al'ada ce tunda al'ada ce kenan idan ka ce kan nai lefe sai ce me dalilin ka da za ka nan lefe ina fata an gane shi yasa inda lefe yake zama illa tunda al'ada ce sai idan an sanya masa sharadi sharadin da ya kauce wa shari'a ita kuma al'ada duk wanda duk al'ada ta saba wa shari'a ta zama haram to anan sai ka ce lefe haramun ne amma ba bid'a ba ce misali sai wani yazo yana neman yarka sai ka ce ba zan aura maka ba sai ka kawo min akwati mai taya guda 10 in baka kawo ba ba zan baka ita ba yanzu ya sanya maka me to sai a ce wannan sharadin haramun ne haramun ne amma wani yazo ce na san yarka kawai sai ka ga ya kawo maka akwati na 10 sai ka karba
sai wani malami zai ce ka karba haram saboda ni ban sa sharadi ba shi ya ga dama ya kawo ni kuma ina so na karba kayana na sa a gida shikenan an yi aure aure yayi amma ka sa sharadi ka ce dole sai ya kawo kaza dole sai ya kawo kaza dole sai an kawo kaza to wannan shine matsala kamar yadda wadansu matan suke yi bayan an kawo kayan sai a tsaya ana wari ba a buɗe akwatin wannan a tafar jayi wannan a canjo wannan tayi wannan a canja wannan haramun kuna son yi waya ce dole sai da wadannan za'a wannan dai halatta ba amma ya kawo kayan su kun karba kun yi addu'a shikenan ina fata an gane kuma irin wannan dai wa yana raba aure dan ni na taba ganin irin wannan wadansu mata ne sun kawo lefa sai iyayen amarya suka zo suna suka baje akwatin sai suka rena sai aka samu wata yarkuwar uwar yarinyar a gaban wadancin kafin su tafi malamai ku dakata da Allah kun ga ku dakata bari mu ware akwai wanda ya kamata mu ba ku sun kuje ku canjo su sai ta fara warewa wannan ku sai kun canjo ta wannan ta ware wajen guda ku za a je a canjo to ashe ɗaya daga cikin matan da suka kawo lefar arwaye da ta zo mana wai tana da aljanu ko kuma aljanin ba gaskiya bane sai ta hau aljaninta ai ko ta samu wannan uwar uwar ko ta mata duka tace ba za a canjo ba ta mata duka tace ba za ta dai a fasa wallahi akan wannan aka fasa auren kaga me ya amfani wannan sharadin sai dai abinda malamai suke cewa sai dai idan tun farko an yi da sharadi cewa yar mu ba za mu baka ba sai ka kawo mana kaza to wasu malaman suna ganin anan wai ba laifi duk da wasu malaman suna ganin ba ya kuce kaida to da suna kafa hujja da hadisin da annabi yake cewa abinda sharadin da yafi kamata a cika shine sharadin da aka halatta farji saboda shi saboda ai sun baka auren ne saboda ka kawo to in ba kawo ba suka ce ba za a yi ba wasu malaman suka ce a'a ai kuma wannan sharadin baya ɗaya daga cikin sharadin aure kuma kaida duk wani sharadi da ya saba wa littafin Allah da sunnar manzon Allah ba ta ce ne ko da sharadi 100 ne sai su gani bai yi ba saboda haka dai wannan yana da kyau mu bambance al'ada da ibada idan abu al'adan mu ce to za a halatta mu komai sai al'ada da ta saba shari'ar musulunci yanzu kamar a ce al'ada mu ce in za a yi biki a haɗu da maza da mata a yi tarawa wannan al'ada ta saba shari'a ko ba ta saba ba to sai a ce wannan al'ada haramun ce amma idan al'ada ba ta saba ba ba za ka haramta ba sai ka bar mutane su yi kayan su sai in kana da dalilin da ya zama haram amma ibada ibada ba a buɗe kofa ba abin da za ka yi na ibada sai an ce ka yi duk wani abu in dai ibada ne ba za ka yi komai ba sai abin da Allah ya ce kai ko abin da manzon Allah ya ce kai amma al'ada an ba ka dama ka je kai duk abin da ka ga dama al'adar ku ce sai abin da ya saba wa shari'a ko abin da aka ce wannan haramun ne yanzu ya halatta ka ci shinkafa ka ci tuwo ka ci taliya ka sha kunu ba inda Allah ya ce ma ka je kawai ci aka yi ka ci abin da aka halatta me za ka ci abin da aka halatta kowa an bar al'ada su ta yi musu bayanin abincin su yanzu wani in ka ba shi tuwo ya ci mutuwa zai to kai kuma ka ci tuwo hankalinka zai kwanta sai a ce tuwo haramun ne ba haramun ba ne ni al'ada ta na saba ina ci shi ko wancan al'ada su ba sa ci wanda ka su ba za su ci ba amma ni zan ci ba za ka haramta mu ba dan yana cutar da wancan ina fata an gane akwai iyali na ta yi karatu a Sudan tana ban labari sun zo na daki ɗaya da wasu yan Thailand da wasu yan bangaren China da sauransu ta ce wallahi idan za su yi girki a daki sai dai su bar daki saboda tsananin wari kuma su ga waɗansu tsutsotsi ne ake kawowa ake ta soyawa su kuma shi ne abincinsu su kuma idan suka gani hankalinsu ya tashi har amai suke yi sai sun bar daki ba za su iya ganin wannan abin ba ma barantana su ji ƙanshi ko su ci su ko wannan har daɗi suke ce za su ci daɗi hankalinsu kwance to kaga wannan sai a ce haramun ne a gurin wa'ancan yan Thailand ɗin a'a al'ada suna ci su kuma waɗannan da ba sa ci su ji al'ada su ba sa ci amma wannan ba zai zama haramun ba to haka al'ada take ta bangaren abinci ta bangaren sutura ta bangaren sa kaya yanzu mu al'adar mu anan liman sai ga ya sa babban riga da ya ciki da wando da rawani ya hawo bari ya hudu ba amma inda liman zai sa shadda wando ya sa babban riga mu anan ya hawo bari ba hula me za a fara cewa ha ni liman ko an manta hular ne ina hular take ko kuma a ce kai hanya liman dinnan kansa ba wasu yana da matsala wannan limamu haka ne ko to ka je irin kasashen Murtaniya ka gani ka ta babban malami sheikh wanda ake alfahari da shi da shadda babban riga ta shadda da rawani a wuyarsa kawai a haka zai huduba a ranar idi ma hakan shine cinyewa ya sanya shadda mai tsada sai kuma a sa shar ita ce yar cikin a sa wani bujan wando rawanin sai dai a sa shi a waye ba guda wannan al'ada ce kuma waɗannan su ne manyan malami to wannan sai ka ce haram ne aikata a'a sai ka ce kar yayi a gurin su yayi amma mu a gurin mu liman ba zai ba me yasa to da ba al'adar mu bace idan liman yace zai mutunci shi zai zubi kuma duk abinda zaka yi mutuncin ka ya zube ko halal ne a gurin wasu to kar kai wannan abu ni na zo na cikin waɗansu kabilu waiwaye a gurin su zubar da mutunci eh mutum yana tafiya ya haka ai daga ranar mutuncin ka ya zube al'ada su ce mutuncin ka ya zube kawai kai ba wani abu bane wannan al'ada ce amma mu a gurin mu ba yanzu kuna cewa mutum ya haka sai ka ce kai wani mutum baka da mutunci al'ada ka zama al'ada mutum su ba ta ga al'ada su ce in ka je can cikin sai ka kiyaye wannan waiwayen an ka zo gurin mu kuma kai shikenan ba matsala sai kai ta waiwayen ka amma can karka yi da kai mutuncin ka ya zube na ga waɗanda al'ada su ne yawan taimama shi yasa yawanci duk wanda zaka samu suna fara wani irin buza da na Algeria suna fara wani za ga duk wannan rawanin akwai ƙasa a kullu a ciki da an je masallaci sai ga ya kwanta rawani ya ajje a shi ƙasa ce sai ya taimama ya daura ƙasa shi ya daura kan shi kawai shi ga sallah al'ada su ce amma mu nan fa za a shiga masallaci ka ga limin ya kwanta rawani ya da ƙasa a cikin rawanin alaka ce wannan kazami ne to shi yasa al'ada ta sha bambam shi yasa duk abin da yake mu'amala ne sai Allah ya bar wa mutane su je kowa ya al'ada sa kowa ya al'ada sa ba a kayyade mana an ce dole abinci sai iri kaza za mu ci dole kaya sai iri kaza za mu ci a'a kowanne abincin su al'ada su ce tafassara musu abincin su wannan a gurin ku abinci a wannan a gurin ku abincin yayi wannan a gurin ku ba abinci bane to kowa ya tsaya al'ada sa sai idan musulunci ya harafta wannan abu ko kuma idan wannan al'ada ta ci karo da wannan abin da kake to sai a ce wannan al'ada haramun ci amma kawai ba za ka zo ka ce mutane akan al'adun su ba ai yan bid'a ne ai bid'a tana shiga cikin ibada ne amma sai dai haramci in kuma ka ce abu kaza haramun ne to kawo dalili wannan shine abin da ayat take nuna mana kenan cewa duk wani abu da ka gani ya halatta ka ci sai abinda aka ce maka haramun ne kamar muci kaga an ce haramun ne ba za ka ci ba kamar giya an ce haramun ce ba za ka sha ba amma in ba wani abu aka ce maka haramun bane kowane irin abinci ne kaje ka ci kayan ka inda al'ada kwana ci al'ada ku ba a ci kuma ka san da ka ci za ka tuto sai ka hakura wannan shine abinda wannan ayat take mana ishara gare shi ina ganin za mu sai ana insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe za a rufe wannan tafsiri باذن الله تعالى za mu dan karasa bayani sannan na san akwai abubuwan da yawa da za idan an zo rifewa abinda muka fada ya zama daidai Allah ya ba mu ladar abinda muka kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana ya Allah madaukakin sarki ka amsa mana addu'o'in mu Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka sa mu cika da imani bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana su Allah ka san bukatun mu Allah ka biya mana su ibadojin mu a wannan wata Allah ka karba mana Allah ka karba mana ibadojin mu Allah ka amsa mana addu'o'in mu Allah muna da bukatu da yawa Allah ka amsa mana marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya abubuwan da suke damu mu Allah ka yaye mana lauruwan da suke damu mu Allah ka yaye mana Allah ka shirya mana da zuriyar Allah ka sanya albarka a cikin ta matan da suke da juna biyu Allah ka shuke su lafiya samari da suke da bukatar aure Allah ka buda su Allah ka ba su ikon aure Allah ka sa albarka a ciki wadanda suke neman kari ma Allah ka laiwata musu Allah ka ba su dama su kara matan da suke da neman aure Allah ka ba su mazaje na kwarai ka sanya albarka a cikin abin da za su samu Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta wannan jaha Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin ta duk abin da zai daga mana hankali Allah kai mana maganin sa wannan dauke da ake na mutane Allah ka kawo mana karshen sa Allah ka kawo mana karshen sa wannan kashe-kashe da ake Allah ka kawo mana karshen sa Allah ka zaba mana shugabanni na gari Allah ka zaba mana shugabanni na gari Allah kar ka bar mu da shugabannin da za su zalunce mu su cutar da mu su cutar da addinin mu Allah duk shugaban da ba zai mana adalci ba Allah ka kawo mana da shi Allah ka kawo mana da shi Allah ka kawo mana shugabanni masu tausayi ne masu kauna wannan addini na wanda ya taimaka wannan addini na Allah gafarta mana kurakuranmu wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanallah